Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Kafin mu sake waiwar batun bullar wata cuta a gidan Dugu Zahar Jigawa, kamar yadda muka alkawari, za mu dubi ranar da aka ware domin nazari da kuma jawo hankalin jama'a ga barazanar ciwon sukari. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri na lafiya uwar jiki. 14 ga watan Nuwamba na kowane shekara rana ce ta nazarin illar ciwon sukari. A 1991 ƙungiyar lafiya ta duniya ta ware ranar domin jawo hankalin duniya ga irin barazanar da ciwon sukari ke wa lafiyar jama'a da kuma ganin yadda za a magance wannan cuta da ke ci gaba da karuwa. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta kiyasta cewa kimanin mutane miliyan 422 ne ke fama da wannan cuta a duk faɗin duniya. A shekara ta 2015 kimanin mutane miliyan 1,600 suka mutu a sakamakon ciwon sukari. To a Najeriya ma bata canja zani ba, kamar yadda wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsali ya yi bincike.
A Najeriya ma cutar na ci gaba da yin barazana ga lafiyar jama'a. Dr. Mustapha Jibril, ƙwararren likita kuma tsohon kwamishinan ma'aikatar lafiya a jihar Niger, ya yi ƙarin haske akan abin da ke haddasa wannan cuta ta suga.
Babu abin da ke kawo cutar dama duk wani abincin da mutum yake ci, kuma a nan ƙasar Najeriya abincin da muke ci mafi yawanci duka kamar carbohydrate ne, kamar shinkafa, su tuwo da sauransu. Don mutum ya ci wannan abincin, jikin mutum yana fitar da abu da ke sa shi yake iya fitar wannan abincin ya amfana da cikin mutum, abin da muke cewa insulin. Amma yadda Allah ya yi cikin mutum, idan mutum yana girma kamar ta kai daga shekara kamar 40 haka, don na insulin din yakan zo ya yi karanci. Amma a kowa da kowa ban insulin ne ke zuwa ya karanci ba. Idan mutum ya je duba kamar abu biyu, na ɗaya wanda ya kai shekara 40 kuma ya ci gaba da shan suga da yawa, sannan mutum ya zama mutum yana da ciki sosai.
Masu fama da wannan cutar a Najeriya dai sun ce suna fama da matsalar tsadar magani da ma tsadar abincin da suke amfani da shi. In ji ɗaya daga cikinsu a jihar Niger, Malama Aishatu Abdullahi Macebi.
Abubuwan da muke bukata suna da yawa. Gaskiya muna da bukatar gwamnati ta dube mu da idon basira, musamman daga abu za ka gane ciwon suga yana fama da hawan jini. Saboda ko tsadar maganin nan ma kawai ya ishi mutum, wanda kuma yake ciwo ne wanda ke dole sai an sha magani, kuma abincin an zare abincin da za a ci, abincin kuma suna da tsada. Ya kamata a ce gwamnati ta dube mu ta dinga rarraba abincin ga masu ciwon suga, tana taimakon da magunguna ko mu ma za mu samu sauki.
Babban daraktan agaji a Najeriya, Injiniya Mustapha Imam Sitti, ga abin da yake cewa akan masu fama da cutar da ma ɓangaren gwamnati.
Likitoci shawarar da suka bayar da ainihin abincin da za a ci ga waɗanda suke da wannan cuta, to masu wannan larura su ci yayi. Sai kuma ɓangaren ita kanta hukuma, gwamnati, musamman gwamnatinmu ta Najeriya. Kamar yadda Allah ya kaddara suke lura da masu ainihin shan inna, to wannan cuta ita ma tana da mahimmanci kwarai ga gwamnati ta tallafa wa waɗanda suke da wannan larura na ciwon suga.
Bayanai dai sun nuna cewa akwai tarurruka tare da gabatar da laktoci da za a gudanar a wurare daban-daban na sassan Najeriya albarkacin wannan rana, domin faɗakar da al'umma hanyoyin kauce ma kamuwa da wannan cuta ta suga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke yana zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne. To kamar yadda muka alƙawari a makon jiya bayan da aka samu kullun annobar wata cuta a garin Gidan Dugus na jihar Jigawa arewa maso yammacin Najeriya da ta kashe kimanin yara 50 mutanen yankin ba su shedawa hukumomi akan lokaci ba kamar yadda Malam Abubakar wakilin mai anguwa ya shedawa wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari.
Allah bai kaddara Allah ka fahimta an ga hukuma ba
wato lokacin da abin ya faru ba ku sanar da hukumomi ba kenan
ba mu sanar da hukumomi ba sai daga baya bigatin ya zo nan
na wangara
shi ne aka ga masa shi kuma ran nan ya sanarwa da hakimi hakimi ya sanarwa da hukuma washi gari Allah ka hukuma ta zo masa bincike ta zo masa bincike jinya
daga lokacin da wannan cuta ta farke a wannan gari yara suka dinga rasuwa suna kama da cuta ita kuma zuwa lokacin da dagacin wangare zo nan za a yi kamar makonni nawa
za a samu misalin kwana 30
wakilin mai anguwa kenan Malam Abubakar haka kuma wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari ya ji ta bakin mataimakin shugaban karamin hukumar Dutse Alhaji Adamu Aliyu akan irin kokarin da suka yi bayan da suka ji labarin bullar annobar wannan cuta
an yi blood akalla an yi akalla mutum 5 an dauki jinin su an duba kuma an tabbatar cewa wannan cuta ta malaria ita ce ta kawo wannan matsala ta annoba mun tura likitoci da aka tura likitoci gaskiya sun dai sun yi interview ko sun treating din su lokacin da muka samu labari an yi toga an je garin nan an gargaɗe su da su dinga tsaftace gidajen su da jikin su da sauran abubuwa domin kare wannan annoba ta
amma har yau da safe nan da muka je garin an tabbatar mana da cewa an tafi da yara guda kimanin 3-4 asibiti kenan har yanzu akwai sauran rina a kaba ku
eh kware da gaske kai mun musu gargaɗi an musu bayanai an sa mata sun shiga sun yi wa matan gargaɗi ta yadda za su kare wannan annobar ta faru annobar
yanzu ga shi kun kai agajin gaggawa akwai wani yunkuri da ma'aikatar lafiya ta karamar hukuma ce ne don ganin cewa misali lalle an tabbatar da ciwon lafiyar mutanen yankin nan
kwarai da gaske kuwa akwai an ɗauki mataki sosai saboda ita kanta gwamnatin jiha ma ta ɗauki ta ba da dama na ba da magunguna kyauta ga kowane yanki na asibitocin da yake jihar Jigawa gaba ɗaya
sun koka mana sun ce ba ko da ke ne zama na 'yan kasuwa ba ballantana asibitin gwamnati kun lura da wannan kuna sanar da haka
kware da gaske mun lura amma akwai asibiti da yake a garin kan ba asibiti amma akwai a mazabar akwai asibitin da ya kamata su halarci wannan abun nan asibitin don maganin irin waɗannan cutuka
da wannan abu ya faru an rasa rai mutum na murin 50 ko fiye da haka ba ku fara tunanin cewa a samar da ko da wata cibiya ce ta ba da magani ba a wannan yanki misali domin yanayin irin wannan
mun ba da shawara kuma insha Allah za da cikakken mataki akan wannan matsala
wa kuka biyo shawara
mun biya gwamnati da kuma sauran wanda ya kamata a biya shawara an ba su kuma insha Allah za a yi maganin abubuwan wannan
Alhaji Adamu Aliyu kenan mataimakin shugaban karamin hukumar Dutse to amma ba nan gizo take saka ba rahotanni sun bayyana cewa ba a san kan wannan cuta da aka samu kullarta ba a Gidan Dugus to amma kwamitinan kiwon lafiya na jihar Jigawa Dr. Abu Zakari ya shedawa wakilin sashen Hausa cewa
ko da yasa cewa ba mu samu wannan rahoto ba shi ne cewa shi wannan gari na Gidan Dugus yana kusa da ajin jirgin kai ba saboda haka su mutanen wannan gari dukkan ta je wani kauye da ake kira Laraba wanda yake cikin local government na Kano zai samu magani a nan kaga ba ta zuwa asibitocin mu kuma asibitocin mu kananan asibitocin mu mun ba su umarni cewa ana misali yanzu idan kana samun yara masu zazzabi 5 ko 6 rana idan duk ka fara samun 10-15 to kai sauri ta gaya hukuma ta dan aje a duba ga me ya faru kuma aka dauki shi a jini na wayansu yara wanda a lokacin suke wannan zazzabi abinda dai ya nuna shi ne cewa abubuwa biyu ne akwai zazzabi na typhoid akwai kuma zazzabi mai zafi na
ba ku kara zurfafa bincike ba dan ganin cewa ko akwai wata cuta baya ga waɗannan cutukan da aka gano domin mutane suna ganin kamar abin ya shallake waɗannan cutukan da kuka aka ambata
eh so ai kasusutan wannan cututtuka suna taya especially zazzabin malaria yana ɗaya daga cikin cuta da ke hallaka yaran yara saboda haka idan dai akwai wannan kuma ga typhoid cutar su sun isa ya kasance cewa su suka kawo wannan mace-mace da aka kawo.
Kun gama gamsuwa kenan cewa waɗannan cutuka ne babu wani zargin wasu cutuka ko da ma ba a san su ba?
Eh to dalilin ku shi ne cewa da aka je an samu waɗansu yaran da suke kuma aka ba su wannan magunguna wanda suka shafi na zazzabin cizon sauro sun samu zuwa kuma haka wanda aka ga suna da cuta da typhoid su ma aka ba su maganin typhoid su ma sun samu zuwa kaga binciken ya nuna cewa ya yi daidai ke.
Ma sauraro a saboda ƙurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko ba. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Mustapha Nasiru Batsari, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake mana fatar kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata.
Ta kai da ke a cikin duniya Allah ta wani sani ba ala rawa.